Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif tare nake da Sarfila Hashin Gumin da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 19 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai.
Jiya Alhamis Prime Minister Isra'ila ya faɗi cewa ya shaida Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta rike tana yi na kafa kasar Palestine. Babban jami'in diplomasiyyar Russia yayi watsi da shawarar da Amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya. Haka kuma za a ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka zai kai ziyara zuwa kasashen Afirka hudu ciki har da Najeriya a mako mai zuwa.
Kanin labaran kenan. A cigaba da shirye-shiryen da sashen Hausa na Murya Amurka ke yi a bikin cika shekaru 145 yana jan zaren shi a fannin yaɗa labarai da shirye-shirye a duniya. Abokan hulɗa da dimbin masu sauraro da ke iko da ma sauran sassan Najeriya da duniya baki ɗaya na cigaba da murna ga sashen Hausa na Murya Amurka a shirin da yake yi.
Ina jin daɗin shirye-shiryen su kwarai da gaske na BOY. Haka ina masu fatan alheri.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoto akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Kamar ko safiyar Juma'a yau ma muna tafe da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra zai gabatar. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Alhamis cewa ya shaida Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta rike tana yi na kafa kasar Palestine a matsayin wani bangare na samar da sulhu bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Jami'an gwamnatin Isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa kasar Palestine mai cin gashin kanta a kusa da Isra'ila. Sai dai sanarwar ta Netanyahu yayi a wani taron manema labarai da aka yaɗa ta gidan talabijin na kasar. Na tarbatowa duniya baraka tsakaninsu da Amurka babbar mai goyon bayan Isra'ila a yakin. Kakakin majalisar tsaron ƙasa na Father White House John Kirby yayi watsi da kalaman shugaban na Isra'ila. Ya ce wannan ba sabon tsokaci bane Prime Minister Netanyahu. A bayyane yake ba haka Amurka ke ganin lamarin ba, in ji Kirby. Babban jami'in diplomasiyyar Russia yayi watsi da shawarar Amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar Alhamis. Ministan harkokin wajen kasar Sergey Lavrov ya ce ba zai yiwu ba yayin da Washington ke bada tallafin soji ga Ukraine. Ya zargi kasashen yamma da rura wutar rikicin a duniya ta hanyar karfafawa kasar Ukraine gwiwar wajen kai hare-hare kan yankunan Russia. Ya kuma yi gargaɗin cewa Moscow za ta cimma burinta a rikicin ba tare da la'akari da goyon bayan da ƙasashen yamma ke baiwa Ukraine ba. Da yake tsokaci kan shawarar da Amurka ta gabatar na dawo da tuntuɓar juna a fannin sarrafa makaman nukiliya, Lavrov ya ce Moscow ta yi watsi da tayin. Ya ce danguna da irin wannan tattaunawa da farko Washington na buƙatar sake duba manufofinta game da Russia. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ta harba makamai masu linzami guda biyu na kakabo jiragen ruwa a kan wani jirgin ruwa mallakar Amurka a mashigin tekun Aden, cikin wata sanarwa da rundunar sojin Amurka ta fitar a yammacin jiya Alhamis. Sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makamai masu linzami sun sauka a cikin ruwa kusa da jirgin. Babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin, in ji babban kwamandan Amurka. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun ce su ne suka kai harin. Suna masu ikirarin kai harin kai tsaye, in ji sanarwar da aka fitar a shafukan sada zumunta na kungiyar. A ranar Alhamis din da ta gabata ne sojojin Amurka suka kai hare-hare akan wasu yankuna da ke samun goyon bayan Iran da ke karkashin ikon Houthi a kasar Yemen, yayin da ake kara nuna fargabar rikicin Isra'ila da Hamas na iya faɗaɗa a yankin gabas ta tsakiya.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu nufi birnin Ikon Najeriya, inda wakilinmu da ke can Babangida Jibrin ya rawaito mana yadda dimbin abokan hulɗa da sauraron sashen Hausa na Murya Amurka da ke birnin na Iko suka bi safin sauran al'umma daga sassan duniya daban-daban wajen taya murna da yin son barka a shirye-shiryen da sashen Hausa ke yi na bikin cika shekaru 45 cin yana gabatar da shirye-shirye a duk sassan duniya gaba ɗaya. Kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton nasa.
A inda sashen Hausa na muryar Amurka ke shirye-shiryen gudanar da bikin cika shekaru 45 da kafuwa, shugabannin al'umma arewacin Najeriya mazauna yankin kudancin kasar da ci gaba da tofa albarkacin bakin su da fatan alheri da kuma taya sashen Hausa na muryar Amurka cika waɗannan shekaru har 45. Alhaji Salisu Garba Bashankai shine mataimakin majalisar sarakunan Fulani yake yankin kudancin Najeriya, kuma sarkin Fulanin Shagamu ya bayyana fatan alherinsa ga sashen Hausa na muryar Amurka a wannan biki.
Muna da nuna sauraron BOA shirye-shiryen da ke zuwa ga sojojin 1918 har zuwa wannan lokacin ke sauraron BOA, kuma shirin da nake ji kuma nake kowa lokacin yana ji su wanda sun wuce yana kama, wato shine shirin su cike da gaskiya tsaka mai wuya a bari ya huce, a bari huce kowa ya huce saboda yana kama yana ji musamman saboda akwai abun ba da dariyar da ake wurin, don haka sai yana kama naji me ya faru don lokacin aka yi an kama Fulani kazafi a gurin da sauran su, don haka yana kama naji wane waye ne yake Fulani ko me aka faɗa musu, so don haka na dade ina jin shirye-shiryen nan, kuma ina jin dadin shirye-shiryen su kwarai da gaske na BOA, don haka ina musu fatan alheri da wannan shekarar 45 da suke watsa shirye-shiryen su a fadin duniya, kuma Allah ya taimaka kuma Allah ya kara daukaka suna na kamar na faɗi baya. Allah ya sa su garba shan kasarkin Fulani Shagamu, kuma na shirya ba ciya mana ungiyar sarakunan Fulani na kasa.
Shi ma a bangaren sa Alhaji Ali Aware Inuwa garin Malam wani sadannan dan canji ne mazaunin birnin Lagos ya bayyana jin dadin sa da wannan biki da ake gudanarwa.
Na farko ina ta gidan radio'n Voice of America wato sashen Hausa na America, muna cika shekara 45 da kafuwa, ina murna Allah ya ja kwana, Allah ya jagora. A gaskiya na jima ina sauraron wannan gidan radio, ina jin akalla na shekara 35 ina sauraron su tun zamanin su Murgaye Alhaji Sallau Jibiya da Alhaji Ali Abbas, sai kan na kasa kasa na baya-bayan nan Alhaji Shehu Kura, Alhaji Ali Sokoto da Halima Jimuro da sauran su, duk ina sauraron su kuma ina jin dadin sauraron su, har da Murgaye Alhaji Kabiru Fage, shi ma Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta masa, mu ma Allah ya mana kyakkyawan zuwa. Steven Lucas ma na san duk lokacin yana shugaban wannan sashen Hausa har zuwa ga wanda ya karbe shi, wannan tsohon ministan wasanni na Najeriya, duk lokacin yake suna sauraron su.
To da yake magana na cewa bikin farar kaza Belbela ba sai an gayyace ta ba, shi ma wani dan jarida mazaunan birnin na Lagos Malam Kabir Yusuf ya bayyana fatan alheri.
Ikon Allah kwanci tashi yau har sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 45, to ina ta su murna inda kuma ta su farin ciki. To a gaskiya ni na fara sauraron sashen Hausa na muryar Amurka tun ina secondary wajen 1988 kenan. A wancan lokaci dai na tuna mukan yi na ci rubuta musu wasiku zuwa sashen Hausa na muryar Amurka, mu roke su ba mu mujalla ko tuna hadda irin baje namu da ake makala shi a Aljihu, wanda kuma inda muna da contact da muryar Amurka a wancan lokacin. Amma sauraron dai jifa ne, ba wani abu muke fahimta sosai ba. Mu a wancan lokacin burinmu mu ga mu rubuta musu wasiƙa kuma sun damu da amsa. Dan daga cikin shirye-shiryen da nake fi saurara a halin yanzu, ko da wasu shirye-shiryen sun dakatar da su, amma wasu wadanda nake jin dadin su a halin yanzu shine Duniyar Amurka, shirin manuniya, shirin lafiya uwar jiki domin iyali, da kuma shirin kasuwa kai miki dole. Shirye-shiryen da suna da dama, musamman shirin na Kabiru Fage na ilimi garkuwar dan adam, wanda yanzu kuma Babangida Jibrin yake ci gaba da jagorantar shirin. A gaskiya dai ina jin dadin sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da kuma ina ta su murna cika shekaru 45 da fara yaɗa shirye-shiryen su.
Sashen Hausa na muryar Amurka dai an kafa ta ne a shekaru 45 da suka gabata, lokacin da ta fara watsa shirye-shiryen ta ranar 21 ga watan Janairu a shekarar 1979, domin gabatar da shirye-shirye da kuma bada labarai na gaskiya daga sassa daban-daban na duniya, tare kuma da kare muradin gwamnatin kasar Amurka. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
An gaida Babangida Jibrin. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Takaddama tsakanin Pakistan da Iran ta kai makura biyu bayan har-haren wucin gona da iri da aka kai kan iyakar kasashen lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da wato ƙara fargaba barkewar rikici. Lamarin da ya jawo hankalin Amurka da China inda dukkan suka yi kira da kada a rura wutar rikicin. A ranar Alhamis din da ta gabata ne an kai har-haren da jiragen saman Pakistan a lardunan Sistan da Balochistan na Iran inda suka kashe mutane da dama da suka hada da yara hudu da mata uku inji jami'an Iran. Pakistan ta bada hujjar harin da aka yi ta sama da cewa an kai harin kan maboya da kungiyoyin yan ta'adda ke amfani da ita a Iran da a wadda Tehran ta yi watsi da ita. Har-haren sun faru ne kwanaki biyu bayan da Iran ta kai harin bamai akan iyakar Pakistan inda ta kashe yara biyu a wani harin da ta ce an kai wa kungiyar yan ta'adda ta ISIS. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken zai kai ziyara zuwa kasashen Cape Verde da Ivory Coast da Nigeria da kuma Angola a mako mai zuwa, in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka ziyararsa ta huɗu a nahiyar Afirka. Tafiyar dai ta zo ne bayan ziyarar aiki da majalisar ministoci 17 suka kai a bara a matsayin bibiyar taron shugabannin Amurka da Afirka na shekarar 2022 a birnin Washington. Shi ma shugaban kasar Joe Biden ya bayyana muradinsa na zuwa nahiyar Afirka a wannan shekara, amma ba a bayyana takamaiman shirin ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce ziyarar ta Blinken ta kwanaki shida za ta bayyana yadda Amurka ta ƙara inganta haɗin gwiwar Amurka da Afirka tun bayan taron da suka haɗa da yanayi da abinci da kuma kiwon lafiya. Daga ƙarshe, masu bincike a Jami'ar Pennsylvania sun yi ma wani mutum mai matsananciyar larura da shan hantar alade ta waje, wato ba a sanya ta a cikin jikin mutum ba, kuma sun kalli yadda hantar ta yi nasarar tace jinin mutumin. Gwajin mataki ne don wata rana a gwada fasahar a cikin marasa lafiya da ke fama da gazawar hanta, har ila yau wani nau'i ne da shan wasu sassan jikin dabba zuwa mutum. An yi amfani da hantar ta alade a wajen jikin mutumin da aka bayar a matsayin tallafi, amma ba a cikinsa ba. Wannan wani bangare ne kokarin inganta lafiyar hanta kamar yadda ake tace jinin masu gazawar koda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Madalla masu haruka da dai a shagala ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Abuja babban birnin kasar, inda anan ma al'umma ce ke ta ci gaba da sambarka da fatan alheri ga sashen Hausa na muryar Amurka da ta yashi murnar cika shekaru 45 da so mai yaɗa shirye-shiryen shi, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Hawa Umar ta aiko mana daga Abuja.
Assalamu alaikum, ne magana Habibu Isa wadda aka fi sani da Habibu Ejen marabayan lemu. Ina muku murnan bikin cikan shekara 45 da fara shirye-shirye a Voice of America. Allah ya sa yadda muke jin dadin shirye-shirye da ya gabata na shekara 45. Allah sa sabbin wannan shirye-shirye da za ku yi su wayar mana da kai, su ilmantar mu ji dadin su fiye da wayancan shirye shiryen kuwa yadda suka gabata. Ina muku murna da karuwar da muke yi, Allah kuma ya dada ku kara dubban shekaru a doron kasa kamar yadda kuke kaga gaskiya.
Cikin shekarun nan sashen ya shahara wajen yada shirye-shirye da labaru masu ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa, kama daga siyasa, lafiya, ilimi, shari'a, tattalin arziki da sauransu. Yan siyasa da jami'an gwamnati da ma kungiyoyi suna ta fadar ra'ayinsu. Sanata Adamu Alero ya ce VOA Hausa ta yi fice wajen wayar da kan jama'a kan sanin yancinsu.
Sashen Hausa na Middle America yana birgini ƙorai da suke wayar da mutane akan siyasa, akan sha'anin ilimi, akan kuma kawo abubuwa na ƙayatar da rayuwar al'umma. Wajen gefen siyasa, an sa da mutumin ƙauye da mutumin birni ya fahimci abin da siyasa, kuma an faɗakar da mutane ƙwarai ga ƴancinsu, kuma sun umfana ƙwarai ga wannan, kuma ga kafa gwamnati ta gari. Ita ma gwamnatin kanta ana sa ta ta zama on top ta daidaita sahu kuma ta yi tsaye ta ga tayi abin da daidai kuma duk abin da na gyara sashen yan jaridu musamman VOA suna tsaye su ga cewa ai wannan gyara ina sauraron program da dama musamman idan an ci zalunci an awa wani zalunci za a ga yan jaridu sun yi bincike sun yi kwanaki suna bincike sun yi kusan watanni suna wannan binciken kuma su yi tsaye su ga cewa wanda aka zaluntar nan to an hidda mai hakin shi a kotu to wannan ba karamin aiki ne ba
shi ma shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Bala Kofa Sabuwa ya ce ya shafe fiye da shekaru 20 yana hulɗa da sashin da ya zama masa tamkar makaranta yana mai addu'ar rahama ga waɗanda suka rasu
kusan ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka duk inda suke tsakanin mu da su mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya dan haka wannan ba karamin abin alfahari na gare mu ba waɗannan shekaru 45 da kun kai kuna wayar da kan al'umma kun zama muna tankar makaranta ko kuma mu ce jami'a ba za mu taba mantawa da jajirtattun ma'aikatanku ba kamar irin su Alhaji Kabiru Fage irin su Lawal Bukar Maini daga Jamhuriyar Niger irin marigayi Umar Sa'id Tunuwada irin Sani Abdullahi Tsafe irin su Ladan Ibrahim Ayawa irin su Sa'adatu Muhammad Fawo da irin su Ibrahim Abdul Aziz irin su Aminu Bello Sahabi har Allah ya karbi rayuwarsu to koyaushe za a yi wani buki na sashi Hausa na muryar Amurka dole mu yi addu'a ga waɗannan bayan Allah waɗanda sun ka sadaukar da rayuwarsu ganin sashi Hausa na muryar Amurka ya tsayu da ƙawahun shi ya samu hagan da cewa babu yadda za a yi sashi Hausa na muryar Amurka ya irin wannan tunawa a ce ba mu tuna da waɗannan abubuwa ba dan haka muka ƙara mika ta'aziyyar mu musamman ma ga shugaban sashi Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto da kuma ma'aikatan sashi Hausa na muryar Amurka baki daya
Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an gaida Hawwa Umar masu sauraro yanzu kuma sai a jatta zama a sauraron shirin mu na gaba
manuniya
da ta fara kirga kudaden da ci an ware ma masu bukatar musamman har hannu na saka nake ci daren take yage baki a sai kudin kwashi su za a yi
dukkan gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kudi to matsalar da ta shafi ordinary talakan da ya bata kuri'a ne ya zabe su amma matsalar da ta shafi su ba ka jin babu
wasu ƴan Najeriya kenan ke nanata na kasan da suke gani akan idda gwamnatin Najeriya kan nuna karfi sai dai kuma shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami to lallas ƴan jam'iyyar APC yayi musamman dai masu daddagewa kan cewa lalle jam'iyyar PDP ta yi wa ƴan Najeriya laifi
ne. Eh wurin da yake nawa kanin Chief Kwankwaso da kuma Peter Obi wallahi ba sani ba. Amma mulkin bari shiga takwas da kalla ga cewa shi ne yakin ya kawo nima a Najeriya ya kawo zaman lafiya a Najeriya.
Game da hukunce-hukuncen kotunan zaɓe a Najeriya kuwa muhawara tsakanin masu ratsaki ce take ƙara zafi.
Lallai abin da ya faru da ƴan majalisun jihar Plateau sun yi asarar kujerunsu saboda ba halinsu wuce zuwa kotun koli.
Mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lalle ayin gaskiya
waɗannan fa wani tsagi muka tsatsago cikin miliyoyin da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayani harafi bayan harafi shiri na 153 cikin jerin shirin manuniyan da duk safiyar juma'a ne ku masu sauraro kukan yi mai dafifi maiwa kuma dafifin amanar danne kujerin siyasar da masu bukata ta musamman ke sare a gwamnati a Najeriya ne yasa suka fara korafi shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Najeriya Malam Meri Suleiman Ibrahim ya ce suna cikin damuwar ganin yadda ake taruwan mukaman siyasa a Najeriya amma su an bar su babu koda yayyafi
dokar kasa ya bamu daman cewa duk wani suna dandan da shugaban kasa zai yi ko kuma gwamnatocin mu na arewa ya ce bamu kashi 5 cikin 100 to amma abin damar mu anan shine har yau shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu har yanzu ya gagara a samar da wannan doka na masu bukata na musamman don akalla ya kamata ce muna da ministoci guda 2 idan ka duba arewa wanda muka fi yawan masu bukata na musamman muka fi yawan bada kuri'a amma har yau bamu san menene makomar mu a siyasance ba
mun ci muku ofishi na musamman ai na mai taimakawa
na sani ai wannan takarda na wadda ka mishi ofishin mai ba taimakawa shugaban kasa ai ni na rubuta takardar amma abinda dokar ta ce kashi 5 yanzu shugaban kasa ya nade da guda nawa yanzu ka duba abinda sa muke yawan koka cewa dole sai ai mana minista ka duba kwanan na shugaban kasa ya dakatar da minista na jin kai minista nan ta hada mu ranar 6 ga watan 12 a Abuja ta tabbatar da cewa akwai kudade mahaukatan kudade da ta an ware ma masu bukatar musamman har hannu na saka nake ci daren jiki yage baki a sai kudin an hada su ne kwashe su za a yi saboda kashe sa inda muna da ministry din mu ma ka san mun san wanda zamu je mu tome shi muna son wannan kashi biyar dokar
ta ku kuna so a ba ku kun shiga harkar siyasa kuma kuna da gugaggun da za su iya rike makam
ai ina son tabbata muka a Najeriya ko shugaban kasa ka bamu zamu rike
shi ma dai malami a kwalejin ilimi ta tarihin Najan da ke Zaria Dr. Suleiman Lawal ma da cewa yake an gama rainawa talakan Najeriya wayo tun lokacin da aka ce an cire tallafi
ka ce yau an cire tallafin man fetur amma an zo ana baka mudun shinkafa ko kwano 1 2 3 na shinkafa abinda ba zai dauke ka sati ba shi kuma wancan tallafi da ake magana duk shekara za a sa shi a annual budget ma'ana za ka ribance shi a tsawon wata 12 so shi kuma wannan da za a baka bai wuce ka canye shi a kwana 3 ba so ka gaya min don mi hankali zai dauki wancan abinda muke so a biya mana tallafin man fetur a dawo da shi talaka ya samu sauki da sa'ida
ana magana ba kudi ina magana dawo da tallafi
bai yiwu a ce ba mu da kudi duk lokacin da gwamnatin Najeriya take gaya mu talaka babu kudi tana yaudaran shi ne matsalar sayan jirgin ruwa na shakatawa na shugaban kasa Tinubu ba a san babu kudi ba sai ya mabiyan majalisi motoci ba a san babu kudi ba sai ya mata shugaban kasa motoci na alfarma ba a san babu kudi ba kuma ba ma constitution bane is unconstitutional matsalan ba yan majalisi kudi na hutun kristimati da sabuwar shekara gwamnati ba ta san babu kudi ba amma matsalan da za a samu talaka a man fetur a bai samu sauki ya sai litar da sauki ya je gona ya samu abinci kasa ta wadata nan babu kudi so saboda haka dukkan gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kudi to matsalar da ta shafi talaka ordinary talakan da ya bata kuri'a ne ya zabe su amma matsalan da ta shafe su ba ka jin babu
game da caccakar da tsohon shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya BC a kande wa jam'iyyar PDP kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lami da ne ya ce ai duk dan Najeriya ya san jam'iyyar da ta koya wa talakan Najeriya kamun kifi
yayin da yake lokacin Chifu Bankuso da kuma Peter Obi wallahi ba sani ba babu laifi in sun yi babu laifi amma shi bisa kande dake cewa ga PDP annoba ce shi mai masa afuwa to dai shi tsore ne na kare manta sannan haka ina ji kashi manta cewa da 1999 2003 2007 2011 kurun filifi da kadai sun fili duka sauran jami'i kawai aka da su saboda haka duk dabara mai dabara duk wai mai wayo cewa ita APC da aka fara rusun nan ba ta haifuwa saboda haka sai da aka samu mutanen PDP da Obasanjo suka san ribar jarasa ta ciko su sarake su tambuwan Saudi Adamu da sauran gwamnatin PDP suka mara APC baya aka haifi ainihin gwamnatin Buhari abin da ke abin da bai sai man tashi ne gwamnatin Buhari yan PDP amma ta rumbace saboda haka domin idan mai ramin ce gwamnatin kai Buhari ya kasa yin komai saboda haka tun bai zo ba zai koyi ba shi wannan bin ta sai ta cewa da ba ai wannan gamin kan bisa bawa da PDP ba da ba wannan gwamnatin Buhari so da ka tsofa ne ke da musulmin PDP da inda sai dukkan gwamnati sai na hadin Najeriya da mulkin Najeriya wanda aka zo aka ce ba a so aka zo aka kafa APC aka debo mutanen PDP dukkan manyan PDP a kan gwamnatin Buhari mutum bari shi ta gwal ka kalla ga cewa shine shin ya kawo nima a Najeriya ya kawo zaman lafiya a Najeriya ya kawo dukiya a Najeriya me yi matsayin arewa a yanzu a rikin mulkin Buhari
tun bayan nasarar da gwamnatin jihar Plateau a gaban kotun koli wasu yan kasa suka fara cewa to ai kenan karbe kujerin yan majalisar da aka yi a gaban kotun ɗaukar ƙara ya nuna shukar da aka yi akwai kofi sai dai kuma masani karkokin shari'a ko mai sharhi kan al'amuran da kan kai komo barista Elsbar Abubakar ya ce ai tunda shari'ar yan majalisar kasa tana karewa ne a gaban kotun ɗaukar ƙara shikenan yan majalisar jihar ta Plateau sun riga sun hau kan kaifi
lallai abin da ya faru da yan majalisun jihar Plateau musamman waɗanda suka yi shari'un da ya tsaya a kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya sun yi asarar kujerunsu saboda a tsarin doka shari'ar su tana tsayawa ne a kotun ɗaukar ƙara ba halin su wuce zuwa kotun koli ya nuna kenan cewar sun yi asarar kujerunsu dalili shine kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya ba ta da dama a doka ta yi abin da ake kira reviewing amma review din da za ta yi review ne na shari'un da ita ta yi da kanta ta ga ta yi kuskure in wata shari'ar ta zo gabanta sai ta yi abin da ake kira review to kaga kenan kotun kolin ba ta ma da daman ta kalli waɗannan shari'un sun dai yi asaran kujerunsu sai dai su jira gaba Kamin nan za a yi ta kiraye-kiraye cewar lalle abin da ya kamata shine a fadada dokar yadda shari'ar ƴan majalisa zai kai ga kotun koli. Waɗannan kiraye-kiraye da za a yi don a kauce ne ma irin wannan abin da kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta yi da irin asara da bakin ciki da aka sa a zukatan waɗannan ƴan majalisu da waɗanda suka zaɓe su.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabin da ɗan Masar Jantare Najeriya ne yanzu Sanata Muhammad Adamu Aleru cewa yake hukuncin kotun kolin ya buɗe wa shari'ar Najeriya ne wani sabon shafi.
An fito da sakamako musamman da tribunal, higher court, da court of appeal, an samu ƙorafe-ƙorafe da yawa wa'anda ana ganin cewa ba ya adalci ba. Amma alhamdulillah da aka zo mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lalle an yi gaskiya. Wasu wa'anda ba yi musu abin da suke so ba suna ganin ba su jaɗin wannan ba. Amma ina ganin akasarin mutane sun ji daɗin musamman akan abin da faru a Kano, kan abin da faru a Plateau, kan abin da faru a Zamfara, kan abin da faru a Abia, har ma Lagos.
Shikenan wannan yayi daidai.
Shikenan ba ni da ajikin nan in ba muka amin da kizo sai kai kudi
to demokradiyar kenan saboda haka tayi wa demokradiyar
to dan ma demokradiyar ta ba dama cewa idan baka amince da sakamakon zabe ba kana iya alubalancin zaben nan a kotu akalla cikin waɗannan guda uku zaka samu adalci
saboda haka kai kana ganin ana kan tafarkin demokradiyar daidai kenan
wani da gaske dama demokradiyar jihar uku ne akwai jihar zakasuwa jihar yin doka akwai kuma ita kotu kuma a gaskiya yin ƴan jarida suna taimakawa ƙwarai da gaske duk abin da an gyara sashen ƴan jaridu suna tsaye su ga cewa a yi wannan gyara in ma akwai wanda ya zalunci mutane ƴan jarida suna tsaye su ga cewa an hukunta su a gaban kuliya.
To duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya tunda dokar ƙasar ta riga ta sanya musu waƙafi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1225 ne dukkanin shugabannin da aka zaba a Najeriya su yi sallamar cikin kujerun da suka dafe duk ko da yake akan waɗannan kujeru ne suke ganin suna samun abin hasafi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da cikin su babu wata maganar cin zarafi ni Isa Lodi Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Kama Allah an gaida dan mutan Ikara masu sauraro da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaicen an ji cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Alhamis cewa ya shaida Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta rike tana yi na kafa kasar Palestina a matsayin wani bangare na samar da sulhu bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Jami'an gwamnatin Isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa kasar Palestina mai cin gashin kanta a kusa da Isra'ila. Sai dai sanarwar ta Netanyahu da Netanyahu ya yi ta wani taron manema labarai da aka yada ta gidan talabijin na kasar. Na tabbatar wa duniya wata baraka tsakanin su da Amurka babbar mai goyon bayan Isra'ila a yakin. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar Amurka na koma ta yi birin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya. Da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar Alhamis, ministan harkokin wajen kasar Sergei Lavrov ya ce ba zai yiwu ba yayin da Washington ke ba da tallafin soji ga Ukraine. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun harba makamai masu linzami guda biyu na kakkaɓo jiragen ruwa a kan wani jirgin ruwa mallakar Amurka a mashigin tekun Aden a cikin wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fitar a yammacin jiya Alhamis. Sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makamai masu linzami sun sauka a cikin ruwa kusa da jirgin babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin, inji babban kwamandan Amurka. Takaddama tsakanin Pakistan da Iran ta kai makura biyo bayan hare-haren wuce gona da iri da aka kai kan iyakar kasashen, lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da ƙara fargabar ɓarkewar rikici, lamarin da ya janyo hankalin Amurka da China inda dukkanin suka yi kira da aka da a rura wutar rikicin.
To baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabar mashirin na wannan lokaci. Sai dai kafin mu sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Bako na Bawa da Alhaji Tasiu Bako da masarautar Saminaka a jihar Kaduna Najeriya bisa rasuwar Alhaji Shehu Dan Talawan Ban Saminaka wanda Allah ya yi wa rasuwa makon jiya. Da fatan Allah ya ji kansa mu kuma ya kyautata mu. Sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya ne jin kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga kammaluwar shirin musamman Sarfila Hashim da ya tayi ni gabatar da shirin. Sai Dadi Belawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Malam Al-Zubair. A washe ruki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.